daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alpha Radio kuma sai a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu rarren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu madani ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku yi cewa rundunar sojojin Najeriya ta sauya wasu komandoji da ke yaki da kungiyar Boko Haram raran aiki kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku towa kwarya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2 2 2 5 5 5 sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar Kamaru amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
jama'a assalamu alaikum ƴan kasar Mali za su fita zabe a ranar Lahadi mai zuwa domin tantance wanda zai zama shugaban kasar su nan gaba Kafofin yada labarai dai sun fi mai da hankali ne kan ƴan takara guda biyu wanda suka fi kowa masoya. Shugaba Ibrahim Bubakar Keita da babban dan adawar shi Sumaila Sise duk kuma tsofaffin ƴan siyasar Mali ne. Amma yawancin ƴan kasar Mali suna ganin lokaci yayi da ya kamata a samu canji. A farkon shekarar 2018 wani yaro mawaki mai suna Abubakar Sako ko kuma Soldat a yadda yake kiran kanshi ya bayyana rashin gamsuwar su da kuma san shugaba Keita ya sauka daga mulki a wata wakar sa mai suna Buwa Kabla wani baiti cikin wakar na cewa baka cancanta ba kuma ka gaji lokaci ne da ya kamata ka huta amma wakar an yi ta ne ba don shugaban kasar Mali kadai ba an yi ne kan gaba daya gwamnatin kasar wacce masu sukan lamiri ke ganin ta kasa samar da zaman lafiya da tsaro da ayyukan yi duk da cewa akwai ƴan takara 24 biyu ne kawai bayan Sumaila Sise da Keita ake ganin za su iya samun nasara Aliyu Bubakar Diallo dan shekaru 59 da Sheikh Madubo Diara mai shekaru 66 Wani ma'aikacin kawance ya bayyana a yau Juma'a cewa wata tawagar kungiyar demokradiyyar Syria da Kurdawa ke goyon baya wato SDC na kasar Syria domin tattaunawa da jami'an kasar wajen neman wata yarjejeniyar siyasa don kare ƴancin ta a yankin Syria. Ana kiran zaton za a yi maganar ayyuka a yankunan da Kurdawa ke da iko a zaman tattaunawar, amma darar ya bayyana cewa Zaman ba shi da wani jadawali don haka za a iya magana akan siyasa da tsaro. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun mulki a kasar Uganda ta tabbatar da wata doka wacce ta cire kayyade shekarun tsayawa takara akan shugabannin kasar. Abin da ya ba wa daddan shugaban kasar Yoweri Museveni damar ci gaba da kasancewa a mulki. Bayan muhawarar sa'o'i 11, hudu daga cikin biyar na manyan alkalan kotun tsarin mulkin Uganda sun soke wata doka da ke hana wanda ya kai shekaru 75 zama shugaban kasar. A da dai Museveni mai shekaru 73 bai cancanta ya sake tsayawa takara ba idan wa'adin shi ya cika a shekarar 2021. Masu sukan lamiri da dama ba su goyi bayan dage iyakar shekarun ba, inda suke cewa mulkin Museveni na shekaru 32 na cike da cin hanci da rashawa da take ƴancin bil'adama da kuma rashin abubuwan more rayuwa. Mata masu ciki da masu jego da ke zaune a yankunan karkara a ƙasar Malawi suna samun taimakon ayyukan jinya ta hanyar aika saƙo ko ta kwana kyauta ta wayar salula da ake kira Chipatala Pafoni ko kuma cibiyar lafiya ta wayar salula. Shirin da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Village Reach take gudanarwa yana haɗa mata da ke zaune a yankunan karkara da jami'an jinya. Yanzu mata masu juna biyu da yawa suna samun kulawa daga lokacin da suke da ciki har zuwa haihuwa. Ma'aikatan wannan cibiya sun samu horaswa a fannin kula da mata masu juna biyu, da kula da jarirai, da kula da lafiyar ƙananan yara. Suna kuma amsa tambayoyi da ba da shawarwari kan abin da ya shafi mata masu ciki da kuma masu jego. Kasancewa sama da kashi 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar Marawi suna zaune a yankunan karkara, da ratar a ƙalla kilomita 20 da asibiti mafi kusa. Gwamnati tana shirin sa wannan cibiyar tuntubar ma'aikatan jinya a tsarin harkokin lafiyar ta cikin shekara guda.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, dindindin wato sojin Najeriya ta soya wasu komandojinta da ke yaki da ƙungiyar Boko Haram raren aiki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Mai na kaina.
Yanzu Major General Abba Dikko zai maye gurbin Major General Rogers Nicholas a matsayin babban komandan rundunar da ke jagorantar yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, wato Operation Lafiya Dole. Brigadier General Abdullahi zai jagoranci sashi na biyu na Operation Lafiya Dolen, kana Brigadier General Yuyu Base zai jagoranci sashi na uku. Major General CO Ude yanzu shine sabon babban komandan rundunar kawancen kasashen yankin Tafkin Chadi, inda shi kuma komanda mai barin gado, wato Major General Leo Irabo, zai dawo hedikwatar tsaron Najeriya. Cikin sanarwar da hedikwatar sojan Najeriya ta aiko mana, sauye-sauyen wuraren aikin na manyan janar-janar na rundunar sojan Najeriya, abin ya fi shafar manyan komandojin da ke jagorantar yaki da Boko Haram ne. Tambayar da 'yan Najeriya ke yi a halin yanzu shine, ko wannan sauye-sauyen zai canja wani abu a yakin da ake yi da Boko Haram? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne.
Ba na tunanin zai wani tasiri ba matsalar waɗanda ke shugabancin rundunar sojojin bane. Matsala ce wadda ta shafi yadda ake gudanar da yakin. A takaice, tattara bayanai wani irin haɗin kai ke tsakanin sojojin sama da kuma rundunar sojoji na ma'ana na jiya dinnan wanda ya faru a Jakana in har to a ce awa biyu, amma ba mu ji labarin cewa su sojojin sama ba sun je cikin sauri sun kai ma wa'incin agajiri da yake naji daga baya sun je. To amma abin da ban ji ba shine ga yawan yan ta'addan da aka sha, ba wai canza su sojojin ba shi zai maganin abin, canza tsarin yadda ake yakin da kuma su kansu sojojin ta yaya suke tsara aikin nasu.
To amma ga tsohon Hafsa mai ritaya, Major Umar Yusuf, na ganin sauye-sauyen na iya canza wani abu a shi wannan yaki.
Ke zai taimaka ma fiye da yanda ba a tunani. Domin kuwa dalilin haka din shine, ka san a dokar soja idan ana operation irin wannan, ko na cikin gida ko na waje, bai kamata a bar commander ya wuce tsawon wata 6 ba a matsayin chief commander. Wannan canjin za a samu canji kwarai da gaske, domin waɗanda aka tura wurin nan suka canjin sojoji ne kwararru, suna da hazaka kwarai da gaske, kuma suna da kishin ƙasarsu.
Wannan sauye-sauye na manyan komandojin sojan Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke zafa kai hare-hare ga sojin Najeriya a jihohin Yobe da Borno. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muhammad a Rasulullahi ba gani sai Allah. Allah ka kai majin soja ko gida.
To madalla, gaida Hassan Mai na kaina. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka sa a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai a sa alamar tawo to plus da ɗaya, sannan a jiro lambobin kafin nan a ci gaba da shakatawa da shata.
Yeah. duniya ce babban alfini wuri kalban aska ka san sai zababbi wancan dan sai jali
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Madalla yanzu haka layukan mu a bude suke sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu mun sami kira na farko daga Sokoto. Wani ne aka layi daga Sokoto?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Abdulrashid Jola Musa Garba daga jihar Sokoto.
Abdulrashid, muna sauraron ka, menene a zuciyanka a yau?
Zuciyata na farko ina kira ga ƴan Najeriya baki daya mu kasance masu yin addu'a ga ƴan bala'i wanda muke samu a Najeriya, musamman a jihar Zamfara, Kaduna, sauransu. Baya ga haka, ina kira ga gwamnatin Najeriya, akwai hanya biyu wanda ke ganin in aka bi ta za a magance wata fitina da ake samu a Najeriya. Hanya ta ɗaya ita ce akwai buƙata inganta jami'an tsaro domin samun musu kayan aiki da kuma sauya musu wuraren aiki. Idan aka duba sai za a samu kilan jami'an tsaro a Zamfara, wani kilan ya yi shekara 20-10. Akwai buƙata a canza shi kina a ɗauko na Kaduna ko na Jos ko na Yobe a kawo shi nan Zamfara a sauya shi. Na biyu kuma ita kanta gwamnatin Najeriya ta saka dokar ta ɓaci a dukkanin jihohin da ake samun matsaloli, domin na tabbata jami'an tsaron Najeriya a shirye suke za su kare mutuncin al'ummar Najeriya da kuma dukiyoyinsu. Akwai buƙatar gwamnati ta tsaye domin ganin an samu tsaro da lafiya mai ɗorewa a Najeriya.
To Malam Abdulrashid, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar don tabbatar da ci gaba da zaman lafiya a ko'ina. To bari mun samu kira daga Niger. Wani ne aka layi daga Niger?
Ibrahim ne yake hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, fili gare ka.
To ni yau yake kasancewa yau da gobe. Malam a tsakani da Allah, wannan abu da yake faruwa ga masitobi sun yi yawa, ga bala'o'i sun yi yawa, to wallahi tallahi idan ba Allah da annabi aka koma ba, babu wanda zai jira kai rayuwar shi a duniyar nan.
To Malam Ibrahim, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jigawa. Wane ne aka layi daga Jigawa?
Ina magana da Malam Idris Usman daga Taura.
Malam Idris daga Taura, muna sauraron ka.
A gurin mu da zan iya bayarwa akan matsalolin da suke gudana a ƙasa ta Najeriya. Na farko, in muka ɗauko harkar tsaro, ni ina jan hankalin gwamnati. Na farko, a ƙara jami'an tsaro, sannan a inganta darajojinsu da iyalinsu, sannan ya kasance an ba su kayan aiki yadda ya kamata.
To Malam Idris, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Filato. Wani ne aka layi?
Alhaji Garba Walid ne daga jihar Filato.
To Alhaji Garba, muna sauraron ka, menene gudunmawar ka?
Gudunmawa ta shine ni dai ina kira ga dukkan arewa ne da su duba Allah, su duba annabi, su ne Allah ya ba wa sanin siyasa amma yanzu suna raba kawunan yayayenmu waɗanda za su taso nan gaba su kasa fahimtar yaya ake siyasa. Yau in aka duba kasar Kudu sun rike abu daya, kasar Yamma sun rike abu daya, Arewa yau sai ka ji wane ya kiwa mutanansa aiki, wai shi ya fita daga nan, su da ake koyo a wajensu abinda su Saddauna suka bari suka koya mana. Yau gaba ki dai mutanen nan da sun ci amanar su mallam Saddauna, sun ci amanar su mallam Aminu Kano, waɗanda suka tsaya suka wa Arewa aiki, wallahi ƴan siyasan Arewa su zauna su yi karatun tanisu, su tsaya su bi wannan shugaban ƙasa na Najeriya wanda yake kokari ya bayar da Najeriya ta zamo ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Mu ci gaba da addu'a, Allah Ubangiji ya zauna mana da ƙasar mu lafiya. Ƙasar mu akwai arziki, amma waɗanda ba sa son mutane ci gaba da kalaka da cimakan arzikin Najeriya sun jawo mana bala'i. Kuɗin makaranta ba mutane ba su da shi, abinci da za su ci ba su da shi. Wannan bala'i wallahi tallahi in banda Allah ma yana kaunan mu a gefen mutanen Najeriya.
To Allah Garba, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bayyana da kuma ra'ayoyinka. Mun sami kira daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Yawu Suleiman Malachi, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna.
Yawu Suleiman, muna sauraron ka, menene gudunmuwanka a yau?
To wannan shi batu ni
Malam Suleiman, kana tare da ni? Yawu Suleiman, to da alamu dai layinsa ya goce. To bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Sunana Adamu Jeje, daga kamfanin fate da ke garin Jaji, Kaduna, Najeriya.
To Adamu Jeje, muna sauraron ka.
To ni ra'ayina a wannan rana namu na Juma'a mai albarka, gaskiya shine ya tafi ga shugabanni gaba daya. Yana da kyau ba shakka su ji tsoron Allah, kuma har ila yau irin kashe-kashen da muke fama da shi a ƙasar namu Najeriya, ya kamata shugaban ƙasa ka ƙara bude idon ka sa kunnen ka sosai, ka rika jin koke-koken da talakawa ke yi musamman a cibiyoyin tsaron nan. Yana da kyau a sa ido wajen nan. Sannan kuma ina kira ga shugaban tsaro zuwa Burkai don girman Allah operation zaman lafiya ya yi, amma kalmar nan na dole ina kira a gare shi cire dolar nan. Allah shi ke da dole, mu ba mu da dole, saboda dolar nan sai Allah ya bar mu da shi kajina. Ana cikin kuma ana tashi hankali wanda ba shi muke fata ba, da fatan duka Burkai ka ji wannan koke namu, kuma za a gaggauta cire wannan kalma na dolar nan, a cire dolar nan a sa in Allah ya yarda tudai, dan Allah kuma za mu samu zaman lafiya a Najeriya.
To Malam Adamu, da fatan wanda ka kira gare sun ji wannan kira naka. Bari mu je Lagos. Wani ne aka layi daga Lagos?
Daga Abdullahi Adamu. Kana lafiya?
Lafiya, lafiya. Kallon Malam Abdullahi, to muna sauraron ka, menene gudunmuwa?
To nima fata nima dai tsokaci na da ranya akan yan siyasan mu gaba ɗayan su da MPDC din da NAPC din su tsaya su ji tsoron Allah, kihin ƙasa ba wai su dinga tsaya suna cece kuce ba. Kaga duk abin da mutane suke, wasu ba sa tsaya su ga abin tsakani da Allah, kowa wani dan kansa yake, wani kuma dan nayi.
To Malam Abdullahi, mun gode kwarai da
Allah dai Ubangiji. To Allah Ubangiji ya ta mu ya mana ga baki da.
To Malam, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira. Bar mu je Kano. Wani ya kalla daga Kano?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin. Wa alaikum assalam. Ya sunan malama?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya, daga Kanon Tabo.
Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni dai ina ganin ina son ba 'yan Najeriya shawara, especially ma 'yan Arewa. Ya kamata tsaya su zira kunnensu, su zira idanuwansu, su kalli mutane wanda suke a kuɗin siyasa, a kuɗin aƙida. Akwai mutumin da ɗan siyasa ne, akwai kuma ɗan takara. To ya kamata al'umma su fahimci cewa ɗan takara ba lalle ba ne ya maka abin da ya kamata. Kuma da haka ne nake ƙoƙarin janyo hankalin su kansu al'umma, kamar idan muka tafi jihar Kebbi irin su Salisu Abdullahi PA, ɗan Juma PA, waɗannan mutane wanda suke za su kawo cigaba, su goyi bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To kaga irin waɗannan abubuwan su ake fata. Kaga irin su gwamna Bagudu, kaga waɗannan mutane wanda suke tsaya sun jajirce a kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
To Alhaji Musa Ngaro, mun gode kwarai da gaske da wannan kira kai da kuma bayyana mana ra'ayoyi. Mun samu kira daga Nasarawa. Wani ne aka layi daga Nasarawa?
To alhamdulillah, assalamu alaikum. Mai magana daga jihar Nasarawa, Garba Sale, likitan radio na garin Abu Abun Domin jihar Nasarawa.
Garba Sale, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni na farko ina so in yi magana akan abu biyu a gurguje. Na farko dai ina roƙon ainihin mutanen nan masu ainihin hallaka mutane a jihar Zamfara da sauran wurare, muna roƙon su don girman Allah su ji tsoron Allah. Duniya ba kowa zai bar duniyan nan, saboda haka akwai ranar lahira. Don girman Allah su tausayawa al'umma, su daina wannan abin, su ajiye makamai, na biyun sa ina roƙon yan siyasar Najeriya don girman Allah su hada kai yadda yanayin Najeriya nan ta shiga to su hada kansu a gina wannan Najeriya da al'umma wannan kasa na gudunmawa wanda zan bayar kenan da fatan za a tashi lafiya Allah kuma ya sa mu komo mu shiga kunnen waɗannan jami'ai namu baki da nagode
to mun gode kwarai da gaske Garba Sale likitan radio da kake daga Nasarawa kuma daga daukan wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma ranar Litinin idan Allah kai mu zamu sake bude wannan filin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode ko har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a wugon mu nan na cewa karfe 5:09 na yamma yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Jamhuriyar Kamaru tana shirye-shirye na karban gasan cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarun baɗi 2019 amma ƙasar tana fuskantar matsaloli na gyaran hanyoyi da ma rashin ingantaccen tsaro a ƙasar har ma da yadda ƴan kwanakin nan annobar cutar kwalara ta kwaro cikin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru wannan ne yasa na yi hira da Alhaji Zakari mai ba da shawara ne a hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru FIFCAFO
to madalla mama Awal Garba game da wannan tambaya da kai mini na yi murna ke saboda wato matsaloli ne da ke cimintuwa ƙarya musamman na kasar kamar na gasar kofi da za a yi a shekara mai zuwa insha Allah abin da ke so ka sani mallawa da akwai matsaloli da dama kamata yi kai kanka kali safa su game da ainihin wato filaye da farko da har yanzu aka kan ake kan gina amma ta wannan bangare ma babu wato matsala ni babban matsala ita ce wato rikice-rikice da yake faruwa a yankuna da dama musamman da jihohi biyu da muka sani yanzu haka bayan na arewa mai nisa na shashin Boko Haram da ya dan sauki amma dai har yanzu suna nan kuma abin da ke faruwa a wato yankunan masu amfani da ingilishi wato garin Bamin da Sobo da Limbe da shauransu abin da ya kamata a sani saboda idan babu tsaro ba za a iya cimma buri na hada wannan gasar ba da farko kamata yi a sani kuma ita kanta FIFA kadan take jira kawai ko kuma CAF kadan take jira kawai ta cire maka Kamaru wannan wasan ta ba Morocco saboda ita tana na shirye bayan haka nan kuma da akwai ka ambaci magana in cutar kwalara wanda yanzu hakan nan mutane kusan 5 sun rasa rayukansu a arewa mai nisa da akwai a Yaounde bayan haka nan kuma Douala sakamakon ambaliyar ruwa dake faruwa wanda yake addabar mutane saboda kasan cutar kula cuta ce wacce mutane kamata yi a ce a yi hankali idan ba haka ba gaskiya abu ne da yake aini wato kawo rashin lafiya da dama su man da ta bangaren wato yara kanana a gani na wato Kamaru yanzu hakan nan ne gasar ma gaskiya babu tabbaci akan za a yi ka gane ba za a yi mutane ƙarya babu tabbaci akan za a yi akwai matsaloli daban-daban na kudu maso yamma da arewa wannan kawai ya ishe mu
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka yanda yake jawabin sa a ɗakin tattalin littattafai na tsohon shugaban kasa Ronald Reagan dake California sakataren ma'aikatar harkokin wajen kasa Amurka Mark Pompeo ya gabatar da sako ga al'ummar kasar Iran da suka kwashe shekaru 40 a karkashin mulkin kama karya.
The United States hears you. The United States supports you. The United States is with you.
Kasar Amurka ta ji kukanku, kasar Amurka tana goyon bayanku, kasar Amurka tana tare da ku. Sakataren Pompeo ya ce sakamakon jujuyoyin hali da mabiya addinin Islam suka kai a shekarar 1979 ya kasance mafi zafi ga al'ummar kasar Iran.
40 years of kleptocracy. 40 years of the people's wealth squandered on supporting terrorism.
Shekaru 40 kenan ana cin hanci da rashawa, shekaru 40 kenan ana amfani da dukiyar umma kasar Iran wajen taimakawa ta'addanci. Shekaru 40 kenan ana kama al'umma kasar Iran ana saka su a kurkuku don kawai sun fadi albarkacin bakin su. Yace shugabannin gwamnatoci sun mamaye arzikin kasa yayin da al'umma kasar Iran ke ci gaba da neman garan bawul da kuma neman mafita wajen samun aikin yi. Ya ambaci sunayen wasu daga cikin shugabannin shugaban kotun koli Sadiq Larijani wanda aka ce dukiyarsa ta kai kimanin kudi dala Amurka miliyan 300 tsohon jami'ar rundunar dogarawan juyin hali IRGC wanda kuma ministan harkokin cikin gida ne Sadiq Mahsuli da aka yi wa lakabi da suna billionaire general babban hafsan hafsoshi hamshakin attajiri babban limamin ƙasa Ayatollah Makarram Shirazi wanda aka fi sani da Sultan of Sugar sarkin sikari sai kuma limamin Ayatollah Ali Khomeini wanda aka ce arzikin sa wanda ba rubuta shi ba zai kai dala Amerika miliyan 9,500 akan siyasa harkokin waje sakataren Pompeo ya ce burin wannan gwamnati shine ta watsa ra'ayoyinta na tada zamne tsaye da haifar da shekaru da dama na yin campaign da ta yi sanadiyar tashe-tashen kulla da kuma rashin kwanciyar hankali a kasashen duniya yayin da al'ummar kasar Iran ke yin kira cewa ku fita daga Syria ku tuna da mu a can Iran yadda gwamnatin kasar take bin tsarin jojoyin hali sau da kafa ya nuna da aqidar da ke rurrota tashin hankalin musulunci da aka kai wanda ya batar da shari'ar musulunci ba abu ne da kasar ko ta kasa ko wani abu ya taba wannan tsarin nasu ba ko kuma ya kawo masa gurbata wannan ce ta sa gwamnatin kasar ke gallazawa inci da walwala ɗin kasar a cewar sakataren Pompeo al'ummar kasar ta maida martani zuwa ga gwamnatin kasar bayan wahalhalu da suka fuskanta al'ummar kasar Iran sun fara daukar matakai waɗanda ba a taba gani ba da wasu zanga-zanga tun shekarar 1979 Mr. Pompeo ya ce al'ummar kasar Iran ba su kasance shiru ba kasar Amerika a ƙarshen shugabancin shugaba Donald Trump ba za ta kauda fuskar ta ba gwamnatin kasar Amerika ta yi alwashin daukar matakai kwakwara domin yanke mashigar kuɗin gwamnatin kasar dake artaka kanta da kuma taimaka wajen yin kisa da kuma yin ayyukan damara ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar Amerika a shirye take ta tattauna da gwamnatin kasar Iran gwamnatin kasar Amerika ba za ta yi sassauci ba sai in ta ga sauyi daga siyasar gwamnatin Tehran babban birnin kasar Sakataren Pompeo ya kara da cewa al'ummar Iran su suka san mai fidda su bukatar gwamnatin Amerika shine kar shekaru 40 masu zuwa su kasance kamar haka a cikin tarihin kasar inda fargaba da rashin kwanciyar hankali sun mamaye yanayin kasar amma a samu walwala da kuma samu incin kai ga al'ummar kasar Iran sharhin muryar Amerika kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika
to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice ga Hafsa
Wata kotun mulki a ƙasar Uganda ta tabbatar da wata doka wacce take cire kayyade shekarun tsayawa takara akan shugabannin ƙasar abin da ya bawa daddan shugaban ƙasar Yoweri Museveni damar ci gaba da kasancewa a mulki. Bayan muhawarar sa'o'i 11, hudu daga cikin biyar na manyan alƙalan kotun tsarin mulkin Uganda ne suka soke wannan dokar. Mata masu ciki da masu jego da ke zaune a yankunan karkara a kasar Malawi suna samun taimakon ayyukan jinya ta hanyar aika sakon ko ta kwana kyauta ta wayar salula da ake kira Chipatala Pafoni ko kuma cibiyar lafiya ta wayar salula. Shirin da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Village Reach wacce take gudanarwa yana hada mata da ke zaune a yankunan karkara da jami'an jinya. Yanzu mata masu juna biyu da yawa suna samun kulawa daga lokacin da suke da ciki har zuwa lokacin haihuwa. Wani ma'aikacin kawance ya bayyana a yau Juma'a cewa wata tawagar kungiyar demokradiyyar Siriya da Kurdawa ke goyon baya wato SDC na ƙasar Siriya domin tattaunawa da jami'an ƙasar domin neman wata yarjejeniyar siyasa.
To ma dalla a gaishe ki. To ma sauraro kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga wakilin muryar Amerika a Maiduguri Husaina Muhammad da angonta Abdullahi Bukar wanda za daura auren su gobe a sabar 28 ga watan wato ga wannan wata gobe da safe da misalin karfe 10 a Maiduguri. To Allah sa ai taro lafiya a kuma gama lafiya. Hawa kuma muna mika sakon godiya da wato daraktan cibiyar binciken aikin gona na Jami'ar Ahmadu Bello Farfesa MK Usman bayan wata ziyara da ya kama nan ɗakin na watsa labarai. Mun gode Farfesa da wannan ziyara kuma Allah ya maida ku gida lafiya. To masu sauraro don mu kakashin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai so
da taya ni gabatar da shirin da kuma sai da Hamdun wanda ta bada umarnin shirin da ma injiniya mu na yau Mr. Cedric Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.